عليه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yi Allah ta baraka wa ta'ala godiya da sake dawo da mu wannan darasi na Al-Qur'ani mai girma. Yau biyu ga wata na Ramadan, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1447 ko. Muna godiya ma Allah ta baraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci. Kafin mu ci gaba, akwai tambaya wadda aka rubuta, kuma a nan aka rubuta ta amma mun amsa ta a masallacin sarki. To ba mu sani ba ko mai tambayar baya zuwa can, duk da ma dai ba tambaya ba ce, kawai cewa yake yi assalamu alaikum mara Allah ya tsara ma lafiya yadda muka shiga watan Ramadan. Lafiya Allah ya sa mu ga ƙarshensa lafiya, ya karbi ibadunmu. Amin. Malam don Allah, ya hankalin hukumar ruwa water board, ana fama da rashin ruwa ga watan Ramadana su kai maka suna ba da ruwa don a samu sauki. To an dai ji takardar ko? Kaga ai ba tambaya ba ce, roƙo yake so ko kuma a ja hankalin wata bot. Ina ma aikacin wata bot yake a nan? Babu? A'a, ko dai ba zai fito da kansa ba, saboda tsoro. Ba abin da za mu maka, illa kawai za mu maka saƙo ne zuwa wajen GM ko? To ma'aikacin wata bot tun da kana jin mu kai shiru kuma kake ka fito? To ka ji abin da mutane suke kokawa, ma ana neman da ku taimaka domin mutane su samu sauki. Kuma gaskiya ni ma shaida ne a kan ba a samu ruwa, sai dai ban sani ba ko ku kuna samu. Ni dai na yi sati ya kai 6 ko 7 ban ga ruwan ba. Ni jiyan ma ban gani ba malam. Kai ne ka gani jiyan, amma ni ban gani ba. Ni ban samu ba jiyan ba, kuma ni ba na jin cewa wata mutum na biyan kuɗi. Ni na biya kuɗin ruwa. To ka ga ba za a sayar mu ba kuma ba a bani ba, kuma an karɓi kuɗi na. A gane? To kada dai mu kawai ta magana, muna roƙo. Roƙo muke yi ko? Da an ce a ce maka na ɗaukar kuma aikacin ruwan da ya shigo. Muna roƙo da a taimaka samar. Sannan su kuma al'umma su ma sai su taimaka su biya kuɗin ruwa ko? Ai ba za ka ce ba ka samu ba kuma ba ka biya kuɗi ba, ko kuma ka je ka yanke wani fayil ka rinka sayarwa ma ruwan al'umma ko? Dan na ji duk ma'aikatan wata kwatta su ma suna kuka wani lokacin, ana jadda fayil sai mutum ya rinka tara kuma ya sayar, kuma ga wasu sun biya kuɗi a gari kuma ba su samu ba. To wannan shi kuma nau'in mene ne? Zalunci ne ko me? Ah, ba za ka yi magana ba? Saboda yanzu an shigo layin gaba, zalunci ne ma. inda za ka iya dantsewa kuma ka tara kuma ka sayarwa mutane wanda ruwan ba naka ba ne, ai kai ma ba ka yi abin da ya kamata ba. Don haka dai muna roƙo a kalli wannan al'amarin, Allah kuma ya sa a dace. Idan suna da wasu matsaloli a wurin to muna roƙon Allah ya warware musu domin mutane su samu ruwa. Wani lokaci watakila ko rashin kuɗi ko wani abu mai kama da haka ko wutar lantarki ko haka dai mu sama musu uzuri, watakila sun sa fito su faɗi uzurinsu da ya sa ba a samu ruwa. To amma dai mu fatanmu shi ne Allah ya warware komai a samu ruwa, saboda wannan lokaci gaskiya ana buƙatar ruwa sosai. Na biyu mai tambaya yana cewa wannan assalamu alaikum da fatan malam ya yana lafiya. Malam mu ne barayi suka shiga gidanmu har suka sari wato yayana da matarsa, to sai muka bi su muka kuma sai muka bi su kuma muka bi su muka kama mutum daya muka masa duka, sai daga baya aka ce mana ya mutu a asibiti. Shi malam akwai kafara a kanmu, na gode. Mai muguni yana da wasu maganganu a kan irin wannan, ba za mu iya ba da amsar kuna da kafara ko ba ku da kafara ba, domin ba ku ba mu cikakken bayanin wajen kama shi ya aka yi. A wajen ya fito ne da makami ko zai cin muku ko ma kuka cin masa ko yaya aka yi, ko kuma gudun tsira yake kuka kama shi. Yana da magana guda biyu, idan gudun tsira yake ba ya fito da makami ne yana son ya cin mai kashe ka ba, kai kuma kai abin da ka kare kanka sai aka samu mutuwa a nan, to a nan ne malamai suke ganin kana da mafita. Amma in ba da wannan ba ne kawai dai irin abin nan ne da ake a bakin kasuwa ko a bakin tasha a ce barawo, sai mutum ba a ɗauka masa komai ba sai ya fito da kulkinsa ya tsaya a bakin hanya yana jiran barawo ya ji su yana zuwa sai ya rane shi. Wannan idan ka kashe shi shari'a ba za ta yarda maka ba, saboda na farko dai tukunna ba haka aiki ke barawo a musulunci. Na biyu ba kayan ka ya sata ba. Na uku ba ka kai shi inda za a hukunta shi ba, domin shari'a ba ce da ɗan adam ya ɗauki hukunci a hannunsa ba, inda ya ɗauki hukunci a hannunsa to wannan yana sa al'umma ta zamanto ba ta da tafiya a kan layin kowa zai ɗauki doka a hannunsa. Domin lokacin da kake jin an ma laifi ka kashe wani ba tare da ka kai ma hukuma ba, to wani kuma yana da dangi su kuma za su zo su cin maka suna, so daga nan kenan yakin kisan kai zai shigo. Amma yanzu kai shi wajen hukuma, in hukuma ba ta hukunta shi ba, wannan ita da Allah. Shi yasa idan za a kama ɓarawo ka kai wajen ɗan sanda su take shi, to za su gamu da Allah. Kuma don kana ɗan sanda ba zai sa a daina magana ba, ni ma in ka kama ni sai ka yi yadda za ka yi. Shi ne dole a gaya ma gaskiya, a kama masu laifi a kai maka ku ta rubutu kuma ku sake wannan. Allah zai tambaye ku kuma zai bi kadin al'umma, domin ku aka naɗa a matsayin irin jinin mutane ko da dukiyarsu. So rashin tabbacin cewa kun yi shi ya fito da makami ya yi ƙoƙarin cin maku ko kuma ya saboda kaga wanda ya sara shi da ya kare kansa a wajen kare kansa da aka kare shi har ne kashe barawo wanda Allah ya ce bai da komai saboda wajen kare kansa to amma ku ce ku kai kun bi shi kuma kun kama shi to da kuka kama shi da wanda ya kamata ku yi shi ne sai ku kai hukuma amma lokacin da kuka zo kamawa sai ya zaro makami kuma lalle zai ci muku zai iya kashe wani daga cikinku kuka tsaya kare kanku to yana wannan halin da ya ba ku tsaye amma in ya riga ya yi saranda ya bi ƙauya to yanzu tsaron wanda ya yi ma hukumar ce ya kamata ta hukunta shi da tsaron ba ku ba saboda ku ba a ba ku damar yin hukunci ba to muna buƙatar bayanin yadda da kuka bi shi yadda ta kasance tare da ku sannan sai mu ba da amsa kuna da kafara ko ba ku da shi amma yanzu ba mu da amsa kuma dole da a yi haƙuri saboda haka muke an gane akwai ma abin da in ka matsa sai mu ce a je wajen masana akan wannan dokar ko akan wannan abubuwa din saboda a samu tabbaci kafin a yi ma hukunci wannan shi ne abin da ya kamata don haka har yanzu ba ka yi bayanin da za mu iya samar da hukunci a kai ba don haka muna jira in Allah ya sa ka yi bayanin to sai ka yi bayanin yadda aka yi domin zai iya yiwuwa ka bi shi kuma kawai sai ya zaro a kuma ya yi wa kanka to kai ma kuma sai ka gaba cewa kare kanka ba kai ya sha bamban da ka bi shi watakila yana cewa da Allah ka yi haƙuri ya sha bamban da wannan sannan duk da haka sai ka wuce kuma har sai iyakar da ya duka don malamai suna da sabani a kan wanda ya kashe ɓarawo ya za a musa domin hukuncin ɓarawo ba kisa ba ne to amma aka lura da hanyar da ya biye kisa watakila kare kansa ne saboda akwai hadisan su man utila duna malihi fa huwa shahid kaza da kaza da dai irin wannan akwai irin su yadda zalima da wanda za ta shigo gidanka ta yi maka ta'addanci akwai ire-iren waɗannan so muna son bayani za mu ci gaba bayan mun kaddamar da wannan sura jiya a kan aya ta farko insha Allah malam zai karanta bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون
الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون an buɗe surar da harafi wanda yake nuna ta hakiki wato shi ne kad yana nuna hakika da tabbas hakikatan mu'minai sun rabauta sun rabauta ba a nan gidan duniya ake wannan maganar rabautarsu sun rabauta ne a gidan lahira duk mu'mini Allah ya ba da tabbacin a nan ya rabauta a rabautar da ya yi shi ne a flahabin janna ya rabauta da aljanna akwai su hadisai da suka zo suna da rauni amma duk da haka za mu faɗi wasu daga ciki saboda in ka ji su ko a wani ku hadisai suna da rauni kafin mu faɗo sifofi na waɗannan almominu daga Allah ya ambata Imam Muhammad ya fitar da hadisi wanda Umar ibn al-Khattab ya ce ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗin cewa annabi yana cewa kamar addu'a yake yi amma Umar yake yana ba da labari ya ji manzo Allah ya ce yace annabi ya kasance idan wahayi ya sauko idan wahayi ya sauko yusma'u inda wajhihi ana ji daga fiskar annabi sai a rinka jin wani abu tadawil mahal za a rika jin kamar wani kukan kudin zuma idan wani ya yi to wata ruwayar kuma tana cewa idan wani ya yi wato ana ganin annabi ya kafaɗi mabashiyar kamar ya soma a wani lokaci kuma akan ce wahayi idan ya zo shi annabin ne yake jin silsilatul jams kamar dai ana kunna ƙaran ƙararrawa a cikin kunnansa so ka ƙaddara yanzu a sa ƙararrawa a kunnansa kuma a rinka danna ta tana ƙara ba za ka ji daɗi ba ko sannan duka waɗannan ruwayoyin da aka zo da su ba su ne nake magana ba su inganta ba abin da ya sa aka ruwayar da ake cewa ga dalilin da ya sa aka saukar da ayar su ne suka zo da yawan rauni hadisan wannan yana nuna maka kenan lokacin da Allah yake so ya ilmantar da annabi to ba a ba shi ilimi da sauki domin saboda za a ilmantar da shi da wahayi ya fadi suman mai duk wanda kaga ya suma ai ba daɗi ne ya suma da shi kuma duk wanda za ka ga zufa tana tsatsafo masa to ba daɗi ba ne ya saka shi jin wani abu kuma duk wanda ake saka wani abu mai ƙara yana shiga cikin kunnensa to ba jin daɗi ba ne da ya ce halin sai malamai suka tafi a kan cewa lalle duka mai neman ilimi to ba zai same shi da sauki ba tunda annabi ɗan gata ne a gurin Allah ba wanda ya kai shi gata kuma in fada ne a wajen Allah ba wanda ya kai annabi samu fada ya fi kowa fada a wajen Ubangiji idan ɗaukaka ta yi da daraja ba wanda ya kai shi amma ko ikra da ta sauka an kama shi an matsa wanda ana ce masa ikra ka yi karatu daga ƙarshe yana cewa ma ana bi ƙari'in masu fassara wannan magana suka ce ma ana bi ƙari'in yana cewa ni ba mai karatu ba ne suka ce yana faɗan wannan kalmar domin ya samu ya kubuta daga wanda ya zo yake matsa shi yana cewa sai ya yi karatu ko da haka Jibril yana matsa shi yana cewa yi karatu yana cewa ni ba mai karatu ba ne saboda a sake shi ya kubuta saboda wahalar da ya sha sannan kuma ya fita zuwa gidansa ya tafi kamar a rikice domin ya je yana cewa a lullube shi a lullube shi wannan matakai guda biyar dukkan suna nuna maka lokacin da Allah yake sanya ba annabi ilimi to baya samunsa da sauki kenan babu yadda za a yi yanzu kai ka zo kana neman ilimi sai ya zame maka da sauki ko dai jarrabawar ta zamanto maka daban-daban da irin yadda kowa yake neman ilimi kaga annabi ya kan matsa shi ko ai kuma watakila da asamin da talauci na kudin makaranta da ware ne da za ku dame ka da ka yi wa asamin a soke duk dai sai ka yi ta samuwar irin waɗannan wahalhalu in baka daure ba za ka cin magaci ba sai ka gudu shi ya sa lalaci ba aikin ɗalibi ba ne in dai ka yarda za ka yi karatu kai ɗalibi ne to lalaci ba naka ba ne dole ka jure dole ka yi abin yadda ya kamata to ana zaune a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ji ƙara daga fuskar manzo Allah kamar kudin zuma yana kadawa so wannan wata alama ce za a ji kamar zuma ce take wucewa shu haka so wahayin kenan yake zo shi yasa mai mu'jizatul qur'ani yake cewa da aka ce wasu sama'i wa tsari sama ma'abociyar hanya tafarki wai tafarkin zuwan wahayi saboda sai annabi ya rinka jin kamar ana bugo waya kamar ringin ton yana shiga
kuma yana ratsa kunne saboda za a turo wata magana kuma ita kanta maganar shaidar da Ubangiji ya mata ba magana ce kawai wanda ake jin ta haka kawai a inna sanulki bi alayka qawlan sakilan ko daga jin sakilan to wata magana ce mai nauyi to abu mai nauyi kuma danna mai daukan sa yake dan haka wannan shi ma a sifar magana ana nuna maka babu sauki a ciki to sai ce sai muka ji wannan tsarin fa makasna sa'ata sai muka zauna wani dan lokaci fa taqwala al-qibla sai kuma aka ga annabi ya fuskanci al-qibla wa rafa'a yadayhi sai aka ga ya daga hannu sai na cewa allahumma zidna wa la tanqusna Allah kara mana kar ka tauye mana ka kara mana ya Allah kar ka rage mana wa kirna ka girmama mu ka daraja mu wa la tuhinna kada ka kankantar kada ka kankantar da mu wa atina ka ba mu wa la tuharrimna kar ka haramta mana wa athirna wa la tu'athir alaina kazabemu kada kazabi wasu a kanmu ko ga wadannan maganganu suna da girman ma'ana ko yalwata mana kada ka kuntuta mana shi aka ji annabi yana faɗin haka to shi kenan kowa dole ya ciwo an ji ƙarar wani abu haka kuma an ga ya fuskanci alkibar kuma yana faɗan waɗannan addu'o'i wato zidna wa la tanqusna kara mana kar ka tauye mu akrimna wa la tuhinna girmama mu kadar da jaru ka karrama mu kar ka kaskantar da mu ka ba mu kar ka hana mu shi ne wa la tuhinna ka zaɓe mu kada ka zaɓar da wasu a kan mu ko buɗa mana kar ka kuntata mana sai ya shuru a nan sai kowa ya shuru sun maƙala can sai annabi ya sake magana ya ce laqad unzila alayya ashara ayat ya ce an yi mun wahayi an saukar mun da ayoyi guda goma su ne jiya mun karanta ba to ga albishirin kawai da yake ciki an saukar mun da ayoyi guda goma man aqama hunna dakhala aljanna wanda ya tsaya da wadannan ayoyi ya cika su ya shiga aljanna dakhala aljanna shi ne na mari ba wai yadda kulin janna zai shiga aljanna ba duk wanda ya tsaya da su ya ma shiga aljanna an gama kamar yadda surar ita ma ta zo da sigar fi'ili na mali aflaha al-mu'minun aka ce mu'minai sun shiga aljanna zuwan harfin taqiqi na qalb shi yake tabbatar da cewa wannan al'amari ya ma akku babu wani shakku kenan a gurin Allah saboda ai yanzu haka da kuke magana aljanna tana nan ba wannan gaba za a yi ta ba kuma yanzu nan da muke magana wuta tana nan ba wannan gaba za a yi ta ba komai an gama kuma ana jiran mutuwarka kuma tashin alkiya ba to wannan sai manzon Allah summa qara'a sunan Allah ya karanta kabi aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهلهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون ولكن فهم الوارثون انا لا سوني غوما
ɗayar kawai ta biyo ne ta sha ɗayan da take ciki ta zo ne don ta nuna maka mai zaka gada haka ta yi dausi zaka gada shigewa aljanna to wannan sayyidina Umar ya ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan to sai wasu hadisai su kuma da suka zo waɗanda suke da rauni su ne kamar yadda imamun da sa'i ya faɗa wato shi kuma tambaya yake ga kamar yadda ya ba da ruwaya an karɓo ta ne daga Abi Imran daga Zaid ibn yake cewa kunna li Aisha mun tambaye muka ce ma Aisha wace ce gina matar manzon Allah ya ummul mu'minina uwar mu'minai ko mun kai mu'mini da to bai ziyar ka ce ko annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum duk matan annabi uwar kowane mu'mini ne ba dama ka aura kuma dole kai ladabi na ɗa a matsayin uwa kaifa kana khuluqu rasulillah ce ya ɗabi'un manzon Allah yake qala sayyidati kana khuluqu rasulillah sallallahu alaihi wasallam alquran fa qara'at kadhi aqul al mu'minu ɗabi'un annabi alqurani sai ta karanta wannan aya hatta intahat ila qawlihi ta'ala walladhina hum ala salawatihim yuhafizun sai ta iso nan to waɗannan wannan hadisin da zamu karanta na gaba yana da rauni na gaba da shi yana da rauni na gaba da shi yana da rauni na gaba da shi ma yana da rauni shi kuma cewa yake daga Kabul Ahbar da Mujahid da Abul Aliya ga abinda suke cewa lamma khalaqallahu jannata adnin lokacin da Allah ya halicci aljannar zama aljannar zama zama kawai aiki a ciki ba wani aiki da zai in kace da aljanna aiki da zai kana aiki ne dama dan ka samu mai kudi kana aiki dan ka samu kudi ko dan ka samu yadda za a yi karayu ba ita ce da aiwa kudi yake zuwa ba da ya dai za a yi rayu kawai amma in kana son kudi je kasuwa amma kana wa aikace ira wannan sai dai kawai kana aiki dan ya ka samu dai ka ɗan ci abinci ba kwanan nan ake ta rigima da gwamnonin ba a kan 70,000 a 70,000 ne ina zai kai ka ko zogen ka sake haka kawai zoge an gane da ya zoge ko ba ka da nauyin kowa ba ka da uwa ba ka da uba ba ka da mata ba ka da ɗa ba ka da ƙani ba ka da wa kai kaɗai ne a duniya ka ta koren ka haka kawai a ba ka 70,000 a wata ba zai ishe ka ba wannan zamani ko zai isa ba zai isa ba su ba wanda dai aiki don ka yi mai yau amma in dai tsammanin kuɗi kake ta ji kasuwa na ga gana aiki kawai ka tsaya dai a matsayin ka kawai na wanda za a samu a ci da kyar wannan ma da kyar ne kai hakuri duk da cewa kuna da maikar aikin gwamnati kowa ya sani zai je aikin gwamnati yake so amma dai ga yadda aikin yake a irin wannan ƙasar kuma yanzu ba a kan da muke magana ba yawwa lokacin da Allah ya halicci aljanna ta zama wa gharasaha bi yadihi ya daddasa mata abubuwa na kyawu da kawa akai mata lip lip da fadamo akai mata wane ne koramu komai da komai wa qala la wayar sai ta ce sai Allah ya ce ma aljanna ta kallani ki magana
bisa ko da ubangiji ya isa ya ce aljanna ta yi magana kuma dole ta yi
tunda ai mun ga inda Allah ya ce ma sama da ƙasa bayan ya halitta su qalata ataina ta'idi ko ya ba idiya qawan Allah ya ba su umurni ya ce ku zo tun ana gane juna kenan ko ana matsayin biyayya ko kuma wajilar samu ku yi tafiya qala ataina ta'idi suka ce a mun zo a matsayin masu da'a ba wani rigima a ciki to kaga kenan Allah zai ba da umurni duk da cewa wannan hadisin an saka shi matsayin babin da bai inganta ba an gane ko yadda mata ta yi magana saboda kyawunta da siffar da aka mata da lambuna da ni'imomi da mata da giya da duk abin da ka sani na jin daɗi an tanada komai an kuma kewaye ta da bishiyoyi saboda su ƙara mata ado yadda ki yi magana da kyawun kinnan da komai aljanna ga kyau ga sha'awa ga komai ga abin jin daɗi ki yi magana me za ki ce tunda Allah ya yi ki da kyau haka shi ne sai ta ce ƙadi akula al mu'minu mu'minai sun rabauta inda sun shigo ne saboda daɗi da kyau da komai an gane kuna gasa akan wata yarinya ta jajir da ita ko kaga wani wani zai gyara zama karka gyara zauna yadda kake wallahi ba wani amfani ce yana son ya gyara zama kuku goma ne kowa ga ta yake kuka ga kuna rusa tsaye a gabansa sai da kai ne ta ya za a yi kayi kaye kenan ko yanzu mutanen duniya aljanna ba ta zaɓi kowa ba sai ta zaɓi mu ne amma akwai mutane da yawa akwai munafukai akwai fasikai akwai kafirai akwai mulhidai akwai wa dukkan suna nan a duniya sai aljanna ta ce ba wanda suka raba wata shi mu'minai mu'minai aka zaɓa ku kuka jefa ƙuri'a kuma ku aka zaɓa ya kai ku gode ma Allah ko alhamdulillah duk da cewa hadisin ana ta maganganu a sansa a wata ruwayar kuma daga abin sa'id khalaqallahu aljanna Allah ya halitta aljanna ne labinatan min zahabin wa labinatan min fidda sai zamanto da abinda aka gina aljanna bangaren wasu tubalan ko blok din da aka gina na zinare blok din zinare wani bangaren kuma aka ce blok ne amma na azurfa wadda yake wasu malamai sun rinjaya da cewa wannan gidan azurfan gida ne da hutu gida ne wanda mutum yake fita kawai ya bar gidansa ya zagaya kamar yadda mutane suke da guest house a wannan rayuwar saboda an ce waliman khafa maqama rabbihi jannatan yana da aljanna guda biyu to aka ce gidan hutu guest house din abin nan wato blok din sa na azurfa din gidan zama da iyalai blok din sa na zinariya ina ga ko masu guest house ba sa iya gyara shi ya kai gidan da suke kwana ko da kayan alatu da du'a ba ana yi masa waye ne mai guest house nan ko babu a'a ba su shigo ba masu shi wa ya ce maka suna waje wannan kai ka faɗa ne amma dai ba su iso ba kawai amin sai ya ce ya yi mata wannan kuma ya faɗaɗa ta ta zamanto wato ta girma aka saka mata haske da komai sai aka ce mata ta kallami yi magana nan ma sai ta ce kadi aflaha al-mu'minun muminai sun rabauta da ita. Fadakalat hal mala’ika, sai mala’iku suka shiga, suka yi rawu, aka shiga aka kewaya aka ga irin yadda Ubangiji ya aljanna. Fadakalat, sai mala’iku da suka fito suka ce, duba lak manzilatul mu'min madalla da ke aljanna madalla da ke zama masaukin mu'min makomar mu'min duk wannan muna yi saboda ka kwadaitu kuma ba za a samu wannan abun fa da sauki ba wallahi sai da aiki in ka ta girgiza kai ba ga aiki ba zai ma amfani ba kana haka sai ba aiki za ka yi wallahi an fahimta wata ruwayar ita ma haka ne wanda take da rauni ita ma haka ne an kewaye aljanna da katangar zinari aka cuɗanya shi zinarin aka kwaɓa shi aka yi ginin da al-misk hitamu al-misk haka aka yi shi sai aka ce mata ta yi magana ta ce kadi aflaha al-mu'minun har yanzu faqalat al-mala'ika mala'iku suka ce duba ma dalla da aljanna da ta zama masaukin masu ibada a wani hadisin shi ma da yazo haka ne lamma khalaqallahu jannata adlin shi ma abinda ya faɗi kenan na ƙarshe shi ne sai aka kawo ruwaya wata kuma an sha karanta ta cewa a cikin aljanna akwai abinda mala uzunul ra'at wala uzunul sami'at wala ainun ra'at wala wane ne kaza da kaza a aljanna akwai abinda kunne ba ta taɓa ji ba akwai abinda idanu bai gani ba bai taɓa ganin sa ba akwai abinda bai taɓa faɗawa a tunanin ɗan adam to yanzu ya za a yi bayanin aljanna a ce an ƙare bayanin to ba zai yi ba dama bayanin mai bayani shine abin da ya jiyo daga malamai bayanin mai bayani shine abin da ya gani da idanu bayanin mai bayani shine abin da ida zuciya ta yi tunani to duka ya fi ƙarfinka nan ne wasu malamai suka ce to lallai fa aljanna wasu ayoyin alkur'ani ba za su iya fassaruwa ba a nan duniya sai an je lahira za a gan su ayar ayi duk bayanin mai bayani bai kai ya maka su ba wannan sifa da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata ta al-mu'minu ai kalma ce wadda aka kago ta daga imani ko daga nan aka samu sunan an samu iman aka samu mu'min mai imani aka samu yu'minu wanda ya imani aka samu kai imani wannan sifa ce wadda Allah ya ambata me sifar mu'min yanzu tunda duk nan kowa yadda surar da su take magana ko kowa yadda ai surar cewa da shi take magana ko ko akwai wanda bai yadda cewa surar tana magana da shi ba da kai take magana ko kana da shakku ne sai ka ce kai ma dan aljanna ne ai ka kana tsammani kyakkyawar zaton da kake kana da tsammani to me siffar ka da Allah yake son ka siffantu a rayuwa domin ka zama ka cike wannan gurbin Allah da ya ambaci sifofi da yawa a cikin alkur'ani da sifofin mu'minai wani gurin ya ambace su da cewa suna jin tsoron Allah, wani gurin ya ambace su da suna sadar da umarnin Allah, wani gurin ya ambace su da suna hanuwa daga abin da Allah ya hana, wani gurin ya ambace su da suna yi ma Allah da manzonsa da'a. Yanzu kana hanuwa daga abin da Allah ya hana? Ya kamar haka ya shuru haka. Ko a wajen cewa an umurce ka da kai kaza, mai annabi ya ce fa'tu min umassalat, abinda muka maka umarni ka zo da shi gwargwadon hali, saboda Allah bai sanya matsa maka abinda ya wuce ƙarfin halinka. Amma a wajen hali bai yi irin wannan magana ba. Wama na haitukum an hufantaku, abinda na hane ku kawai ku hannu, ba maganar wai ka hannu da ya gwargwadon hali. Yanzu kuma za ka yi sabo ka tila rura ce? To ina sifar ka ta imani? Na? Kama akwai tambaya ba ko? Hanyar da cewa saboda sauƙi abinda aka umurce ka ka zo da shi gwargwadon hali, an ce wa ƙomu lillahi ƙanitina, ku tsaya tsaye kuna ƙanƙantar da kai inda ku yi sallah. To wannan tsayuwar ma ba kowa yake tsayuwa ya ƙanƙantar da kai ba. Kuma wani ko sahu aka ce masa ya gyara ba zai gyara ba, saboda tsabar girman kai. Akwai wanda in ka ce masa ya shiga sahu ba zai shiga. Anan ake ta kawo mana complain, ana hudu ba ma mutane suna caca ko? To yanzu wannan abin da ka zo da shi shi ma masa za ta duk, yanzu da Allah ba za ka iya daina cacin ba? Kuma yanzu aka ce ka shiga sahu ba za ka iya shiga sahu ba? Saboda ka ka ƙi shiga sahu saboda an ce masa ɗatin ba za ka iya shiga sahu ba? Na? Ba za ka iya shiga ba? Yanzu wannan wani kaya ne da shi ma ba za ka iya yin sa ba? To bayan ka ƙi shiga sahun kuma an zo ana an yi kabbara, kana tuna budurwarka a cikin sallar fa da kake ma Ubangiji, kana tuna shagonka, shi ma yanzu wannan masdatun ne ba za ka daina shi ba? Kana tuna matarka, kana tuna kwangilarka, kuma kana tuna 2027 za ka ci zaɓe ko ba za ka ci ba? Diga tunane-tunane iri daban-daban, yanzu duk waɗannan masdatun ne. Mai alabi ya yi wata magana tana ba da tsoro, wal mu'min, mumini idan ya shiga sallah kwakwar rikalbo zai wobantar da zuciyarsa ne gaba daya a kan al'amarin duniya. Ya jama'a, yanzu idan sallolinmu da muke yi in ba ra'amar Ubangiji ba, tunda ya ce dole ka tsaya ka yi wannan sallar danni kuma ka cire duniyar a ciki. Yanzu idan Allah ya sa ka'idar ya ce duk wanda ya zo sallah sai ya tuno wani abu ba ni ba, ba zan karba ba, ya za a yi? Muna ji muna kallo ba a cikin mun nan da kyar a samu waɗanda za su shiga aljanna. Wallahi ka zo ka ce Allahu akbar, kar ka tuna kowa sai Allah, in kuka kuskura ka tuno wani to ba zan karba ba. Za ka shiga? Ka ga da kanka ma ka ce ba za ka shiga ba. Da kanka yanzu ka ce ba ina. Da kanka. To tun da ko haka lamarin yake, da kanka ma za ka yi maka ka wannan hukuncin. To idan ka tuno wani, yana da kyau ka ɗan baka wannan hukuncin a kanka. Ko za ka sake wata walawalar kumuru? Na? Irin wannan abubuwa su suke sa manzo Allah daga ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ce astaghfirullah, saboda kenan a cikin sallar ma fa laifi kai kenan. Shi da wani hadisi shi kuma da yazo yake bada tsoro ya ce rubba musallin la khaira fi, yace da yawa musallata in ka tara su ba alheri a cikin su subhanallah Allah ka tsare yace da yawa rubba musalli da yawa musallata Annabi yace wallahi ba alheri a cikin su ya za a yi ka kubutar da kanka wannan magana ce mai ba da tsoro yana ce wanda ya kamata ka ji tausayin kanka wai har in an ce ka yi istighfari in ka fara tunanin to me ka yi so a cikin sallar ma tukunna ake maganar ba wai wancan aikin saƙon ba tukunna wanda aka ce kwantahu saƙon ma da aka ce ku hannu ɗin gaba ɗaya tukunna ba shi ake magana ba yanzu ɗa'ar ka shigo yi ma Allah yanzu ka zo ka yi ma Allah ɗa'a ne amma ga abin da yake faruwa a cikin aikin ka ne ma Allah ɗa'a ka raba kafa guda biyu don haka kuma sallar nan idan ka ɗauke ta minti nawa ake na minti biyar ko shida an gama yawanci wannan ba masu ɗan ja kenan wanda ana musu guna guri sun cika tsawaitawa to shi kenan yanzu mu ƙara zama minti bakwai ko kuma kai ba ta ma minti goma goma sau biyar nawa ne shi ne sallolinka guda biyar goma sau biyar a cikin awa ashirin da hudu kenan minti nawa ka ɗauka ma Allah minti hamsin to saura awa ashirin da uku da minti goma su kuma in ba a yi sa'a ba tunda ba a masallaci kake ba watakila duk sako kake ka je can ka yi gudma ka je can ka zagi wancan ka je can ka ji mutuncin wancan ka je can ka danna haƙƙin wannan a tsakanin waɗannan awoyin so a ɗauki mintin ka hamsin sai a baza su cikin awoyin ka ashirin da uku da minti goma wanda kai ta yawo a gari kana zagin mutane kai na za ka shiga an jan mu a kai makan ka yi zagi haka ne ko ba haka ba kai makan ka wannan yi zagi so shigen bar awa ashirin da uku da minti goma a jiye su su ka ajiye su a gari waɗanda minti hamsin da muka yi da kai na ce kar ka tuna kowa me yasa ka tuna wani a cikin su minti hamsin ɗin ma ba za ka iya bani ba ni kaɗai ka zama ni kake tunawa in ji Allah ba za ka iya ba minti hamsin ɗin ba za ka iya bani ba yanzu idan ka zo ma gabana ni karar kaina ba ka iya tunani complete a cikin minti goma kai ka tuna budurwarka ko sai ka tuno matarka ko sai ka tuno kwangilarka ko kuma sai ka tuno abin da ka sa a gaba ko 2027 ko wani abu kama da haka sai ka tuno idan Allah ya ce ka tafi da minti goma ka wurin wanda kake da tunani ka tuna shi ka ambace shi ka tuno shi a cikin Allah ya baka lada ya zaka yi ya zaka yi ya jama'a akwai matsala ko babu matsala ga wani yana kiran sallah kuma ba mu san kowace sallah a ce yana kiran sallah ko magariba dai ba ce ba to kuma ga shi yana kiran sallah da waya wani irin alam ka sa kai bari mu ajiye mu dawo yanzu ko a cikin sallar ma haka za ka mana magana gaskiya ne ai mai a cikin masallaci take jin ake wannan kuma an zada sallah liman yana karatu ko ba ai saboda taurin kan dan adam kuma da liman zai kallo ya ce jama'a kowa ya kashe waya sa kafin ya kambar haram kana ji kuma ba za ka kashe ba wannan ta'annuci da kake ma ubangiji ya za a yi kaga wannan wata gaba ce wanda Allah fa ya sake nuna mana ba shi yasa wayar nan ta buga ta kira sallah dan a matsalin yanzu shi yana ganin wata ibada yake ai ko ba haka bane amma kuma a cikin masallaci mutane suna sallah ake kunna irin waɗannan wayoyi to wannan mai dan dama dama kenan wanda ya kawar da mutane daga wajen ubangiji amma ya zo da sunan Allah don dole sai ka manta da karatu ko ka koma ne kana tunanin wani abu wani kuma garaya ya saka a wayarsa shi ba ma Allahu akbar din ya sa ba garaya da disco da wasu wake wake kuma in ka kuskura wani da kai aka ce masa a kashe waya malam da ya saka kunna to zai fice ya ce maka ba zai ma dawo masallacin ba
a haka ne sun ci haka za a ga wasu yara ma nan
wala ni ba zan je masallacin ba jama'a dan Allah da annabi idan Allah da irin abin da muke yi bai hukunta mu waye dan aljanna wala akwai magana ayyam duqad abu lahal mu'minun idan Allah da irin waɗannan ayyukan zai kalle mu kuma ya hukunta mu ka gaya mun dan aljanna minti 50 a wuni da kwana ka cinye awa 20 da 3 da minti 10 a shar gallanka wannan minti 50 din da zaka yi ma Allah sallar su ma baka tara hankalinka akan su kuma a gefe guda ka yarda cewa wannan sallar ita ce a azamin ibada duk wata ibada da ka sani wanda kake yi ita ce tafi komai girma to wacce tafi komai girma ita kai ma wannan aikin da kuma waɗanda suke ba su kai wannan girma ba shi yasa annabi yake duk wanda kaga ya tozarta sallah to wallahi sauran ayyukan su sun fi sallar tozarta in kaga kana sallah gugugu to ba wani abu a duniya wanda Allah ya daura maka wanda kake iya cika shi domin ka tozarta sallah duk sauran ayyukan ka sun fi sallar tozarta haka annabi yake to saboda haka ya jama'a wannan gabar da aljanna take ce maka madalla da kai a matsayinka na mumin to lalle ne kowa ya shiga sai ta yi sa saboda haka maganin abun da za ka yi sai ka yi ta yawan ta tuba saboda zuciyarka ba ta iya tsayawa a kan abu ɗaya ita zuciya haka Allah ya yi wanda Allah ya ce zuciya ta fi ruwan tukunya da aka zuba a tukunya aka dora a wuce yana tafarfasa ruwan da yake tafarfasa baya iya tsayawa ko ɗaya wutsul-wutsul yake ta yi a cikin tukunyar to haka zuciya take mafiya rinjayen wasu zukata tun sun bar Allah wutsul-wutsul sun ya sa sun juya sun bar Allah a cikin tunaninsu yadda ka ga ruwan nan yana juyawa haka ko Allah ma baya juyawa a cikin zukatan ballan ta nasu tono shi waɗannan su ne gafiru wanda zai ɗaga kansa sama ya kalli sama saboda wani abu da ya dame shi ya ruga ashar bai yi tasbihi ba wanda in ka kalli sama ya kamata ka yi subhanallah alki ya tabbata ga Allah mahaliccin wannan akwai wanda kawai in ya ci arzikin Ubangiji ya koshi ya ci tuwo ko da nama ya koshi sai ya kore ihu kawai amma dabba akuya ta gidan kunnan akuyar gidan kunnan da za ka ci dusa ta koshi in ta kwanta ta zihi ta ce ba Allah amma ta fi ka yi kai da ba ka yi ba ta fi ka ba ba fa nuna ka muke ba amma tunda za ka ci arzikin Allah kuma ta yi masa ta zihi ta kwanta kai kuma ka ci arzikin Ubangiji ka koshi ka yi ihu ka yi kururuwa kuma ka nemo 'yar gagara ka yi zina da ita da kai da dabba a wajen Allah in ka yi yace wane ne fi wani dabba kuma ga shi ka koshi ranar lai ya kai bayan kaka za a yi ba ka tara nama a banza ba wanda zai ci nama gara rago in ya koshi ya yi tasbihi amma za a yanka shi alayya kuma a amfana da shi amma kai ba za a amfana da kai ba shi yasa wani hadisi yake cewa Allah ya ce ina mamakin mutum mu saukar masa da arziki ya ci amma bana ganin alherin sa yana hawowa na sauko da arziki ya ci ya koshi amma ban ga da'ar ka ta hawo sama ba ilai ya sa'al kalimu tayyib wal amalu salihu ya rafa babu shi ba a ganin ko kalmomi masu kyau ba ta hawa wajen ubangiji ashar yake zaki mutane da gurma da annabibanci kawai shi yasa a gaba sannan amalu salih babu ballantana ya hawa gudu shi yasa Allah ya ce ka cuce ni yanzu idan Allah ya ce maka ka cuce shi ya zai ya ce ka cutar da ni wallahi da wannan halin naka jama'a sai mu gyara wallahi babu abin da zai fitar da mu wanda ka ji tsoron Allah duk yadda annabi ya kai da girma da daraja da komai amma Allah ya kira shi ta ya ayyuhan nabi sura ce ba sura guda farkon ayata ya ayyuhan nabi ittaqilla amma kai yanzu da wani zai ce maka ji tsoron Allah sai ka tsaya kana ta jaya kana cewa ni za ka biya mun ji tsoron Allah ina raini wai an raina ka kai wallahi ka kiyaye kanka shi yasa ina jin tsoron wata aya wanda ta sa wani sahabi kusan kwana yana kuka kwana kusan yana kuka kuma gargarar mutuwa ta zo masa aka ga yau wani na kusa da shi abokinsa ko da ko aka wani waya zai je buga duk da wannan magana da muke sai na ma magana wannan saboda ka gyara wayar ka tafi abin da muke fara shine magana kuma sauki yake amsa baya sauri ya ji magana da zamu fara wannan dawi ne aka dauko wani na kusa da shi kud da kud aboki aka ce zai rarrashe shi ya daina kuka ko da yazo shi ma fara faɗa masa magana sai aka ji dukkan su biyu suna ta kuka sai aka ji to bai babu ya ce wallahi abin da yake jin tsoro wa badalahum ma lam yakumu yahtasibun ya ce wannan ayar ita nake tsaye a kanta ina karatu ba da lafiya kuma ga mutuwa ya ce ina jin tsoron Allah ya ce in an shiga lahira zai bayyana mana abinda ba shi muke tsammani ba ya ce to ban san wani abu ne zai bayyana mun ba sai fashe da kuka yanzu ka zauna kana wani ka taba wani irin wannan tunani zai bayyana maka a lahira abinda ba ka tsammani wataƙila ka kasa haura tsari wataƙila ma duk ayyukan da ka yi ba a karɓa ba ka yi kuka da kan Allah ka ba mu dacewa Allah ka yafe mana Allah ka yi mana afuwa za mu tashi a nan saboda lokaci ya ƙaranto sai kuma gobe ma ɗora in sha Allah ba mu da abin da za mu zana mai gobe komai ba akwai jana'iza har ta mutum biyu aka ce ko mazaje ne to Allah ya gafarta musu wanda ba su da alwala su yi alwala wanda suke da alwala kuma to sai su jira bari mai addu'a اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم النبي أتى كرجه أنا أدعى دم الله أنا جم كوني وبري سما قوام ثم قوام كنا قريب بدل كرجه هو تشكر سكرت يا هنا إنك يقدر ما الله يريد كايوس إيمان اللهم إنا نسألك الجنة قال لك وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم يسر أمورنا ولا تؤثر علينا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم تقبل صيامنا وتقبل ركوعنا وقراءتنا وسجودنا ودعاءنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.